من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur dake nan Musatu Abuja don karanta littafin mai albarka insha Allah na Al-Khilaf bain al-ulama asbabuhu wa mawqifun min wallafa fadilatu Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen Al-Muhaymi Al-Tamimi rahmatullahi alayhi bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da miƙa kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon yin karatu daidai ya ba mu ikon fassarawa daidai kuma ya mana baiwa da dacewa da yin aiki na daidai muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama da gafara da jinkai zuwa ga iyayenmu da malamanmu da ƴan uwanmu da zuriyarmu muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan addinin sa na daidai ya dauki rayuwarmu akan imani abubuwa da suka dame mu a ƙasar mu Najeriya tun daga bangare na rashin tsaro wanda fitintunin suka taso daga lokaci zuwa lokaci kamar yadda muka yi addu'a sati da ya gabata sace yara daga jihar Niger jihar Kwara jihar Borno da sauran wurare wasu daga cikin su Allah ta'ala ya kaddara sun dawo zuwa ga iyayensu da ƴan uwansu mun gode wa Allah akan haka kuma abubuwan na ci gaba da faruwa ga Kano ma cikin kwana biyu nan jarrabawa ta shiga Kano wanda tana da tada hankali a ce gari irin Kano dake da population fiye da kowane jiha a arewacin Najeriya irin wannan jaraba ta shiga akwai tashin hankali a ciki wacce take mai girma muna roƙon Allah ta'ala ya kare jihar Kano Allah ta'ala ya zaunar da jihar Kano lafiya muna roƙon Allah da mafi girman sunayen sa na Al-Hayyu Al-Qayyum ya Allah ya tausaya mana ya kare wannan jiha daga fitintunu dukkan sauran jihohin mu na arewacin Najeriya muna wannan addu'a Allah ta'ala ya kare su ga baki daya muna roƙon Allah ta'ala ya kare Najeriya gabaki daya muna kaskantar da kai da miƙa kokon bara zuwa ga Allah da roƙonsa da siffofinsa da sunayensa masu girma Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu an la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah ta'ala ka kare mu ka kare garuruwanmu da al'ummarmu gabaki daya Allah ka zaunar da mu lafiya waɗanda amanan mulki ke hannunsu da amanan harkan tsaro muna roƙon Allah ya ƙara tsoransu a zukatansu da kuma tausayin talakawa wajibi ne idan al'umma na addu'a shuwagabanni kuma a farka a tashi a yi da gaske don harka ta tsaro ba harka ce ta aibacci ba harka ce ta a tashi tukuru a tabbatar da cewa an magance kalubalen waɗanda suke aikata waɗannan irin laifuka tun daga terrorism, kidnapping, banditry suna nan da yawa. Muna roƙon Allah ta'ala in akwai tsammanin shiryuwa gare su, muna roƙon Allah ya shirye su. Idan Allah bai kaddara masu shiryuwa bane, muna roƙon Allah dukkan bala'in da suka ɗebo Allah ya sa ya kare a kansu. Bayan sa na kware a ko'ina suke, Allah subhanahu wa ta'ala ya kare su kuma ya amintar da su, kuma ya sa mu gudu tare, mu tsira tare, mu shiga aljanna tare ga baki ɗaya. Muna addu'a kuma da jaje da ta'aziyya na rasuwar babanmu kuma ɗaya daga cikin iyayenmu da tawa a wannan ƙasa, Sheikh Tahir Usman Bauchi. Muna karanta ta'aziyya zuwa ga iyalansa da almajiransa da 'yan uwansa na jini da dukkan jama'ar da wannan rasuwa ta sai taɓa su, da inna lillahi ma akhadha wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma, kamar yadda sunna ta karantar da mu. Muna ta'aziyya, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala kula da haddar Qur'aninsa da karatun Qur'ani. Muna roƙon Allah ya sa Qur'ani ya cece shi gobe kiyama, kamar yadda hadisi a Muslim hadisi na 804 ya faɗa, manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yace, ikra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyama shafi'an li ashabihi. Ku damu da karanta Qur'ani saboda akwai fatan gobe kiyama, Qur'ani yana ceton jama'ar da ke karanta shi. Muna roƙon Allah ta'ala ya sa Qur'ani ya cece shi daidai da yayi na ayyuka Allah ya karba, wurare da ya kasa a matsayinsa na dan adam Allah ta'ala ya yafe masa. Muna roƙon Allah ta'ala ya lullube shi da rahamarsa da dukkan magabatanmu da suka riga mu a cikin imani ko a cikin addinin musulunci. Allah ta'ala ya kyautata namu bayan nasu. Yau za mu tashi a kan darasi na nawa? Darasi na 13 ko? Daidai ina kenan? Shafi na 22 ko? Daidai wani wuri? Muna za mu tashi a darasi na 13 a littafin mu na Al-Khilaf bainal Ulama, wato saɓani ko ƙara wa juna ilimi tsakanin malamai, asbabuhu sababba da ke kawo shi, wa mawqifuna min, da kuma matakin da ya dace mu mu ɗauka idan waɗannan al'amura ɗin sun faru, wanda mataki mu ya dace mu ɗauka akwai saɓani. Wannan shi ne darasi na 13. Yau kuma muna 9 ga watan mai kenan, 9 ga watan 6 hijira shekara ta 1447 insha Allah ta'ala. Muna iya cewa muna da ƙasa da wata uku zuwa ga watan Ramadan. Muna addu'a, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan bil iman, Allahumma ballighna Ramadan bil iman. Muna roƙon Allah ya kai mu zuwa ga watan Ramadan a cikin imani. Za mu tashi a darasi na 13 a littafin da ke karantar da mu saɓani tsakanin malamai ko ƙara wa juna ilimi tsakanin malamai, sababba da ke kawo shi, wa mawqifuna min, da matakin da ya dace mu mu ɗauka idan akwai saɓani. Yayi dace mu amalanci abu a daidai ina za mu tashi ne? Ina ga mun kwana a jeji ba a farkon badi ba ne ko? Kai, ba mu karanta wurin ba? Mun karanta wurin, sai dai kazalika aiban. Mun yi bayani cewa abubuwa da suke kawo saɓani yadda malaika a littafin nan guda 7 ne. To yau muna cikin na 7 ɗin. Idan mun kammala na 7 karatu na gaba kuma zai karantar da mu yayi dace mu ɗauki mataki ɗin idan saɓani ya faru. Yanzu muna ta bayanin istilaf bainal usul ulama asbabuhu ne. Yanzu asbab muke magana. To gaba insha Allah ko a yau ko a karatu na gaba za mu shiga wani mataki ya dace mu ɗauka. In akwai lokaci za mu fara bayani a yau idan Allah ta'ala ya kai mu. Allah shi sa mu wanye lafiya. Muna cikin na 7 a karatu da muka yi na ƙarshe, malam ya ce as-sababu as-sabi, dalili na 7, ay ya'khudha al-alimu bi hadithin dha'ifin aw yastadilla istidlalan dha'ifan. Malami ya kafa hujja da hadisi mai rauni ko kuma yayi istidlali. Istidlalin ya zama shi mai rauni ne. Wato hadisi ne da rauni, shi bai sani ba sai ya kafa hujja da shi. A ka'ida ba a kafa hujja da hadisi mai rauni, ana neman hadisi ne ingantacce. In ba a samu wannan ba, to a wani lokaci malamai sukan yi ijtihadi nasu, su duba ayoyin Qur'ani da kuma hadisan da suka inganta mai suka faɗa. Hatsarin hadisi mai rauni shi zato ne, amma hadisi ingantacce shi yaqini ne ba zato ba ne. hadisi ingantacce yaqini ne, hadisi mai rauni shine me, shine zato. To bautan Allah ba a yin sa kawai akan zato, akan doran bayan hadisin da bai inganta ba, mafu fayi sai wanda ya inganta. So in sai kuma malam yace ko kuma a samu an yi istidlali hadisin ya inganta, amma wajen kafa hujja da shi sai aka kafa hujja da shi a karkace a bangaren da bai inganta ba, to wanne na yake faruwa? Hadisin ya inganta amma istinbatin hukuncin da ke ciki, wato a ciro hukuncin, sai aka kuskure a wajen ciro wannan hukuncin. To a wajen kafa hujja da hadisi mai rauni, a karatun da muka yi da ya gabata, shi malam ya kafa hujja dai akan hadisin salatu tasbih rahimahullah, shi Ibn Qusaymi rahimahullah yana ga bai inganta ba, mun yi bayani mai tsawo satin da ya gabata. Dinbas rahimahullah yana ga bai inganta ba, Shaykh Al-Islam rahimahullah yana ga wannan hadisi bai inganta ba, ba za a kafa hujja da shi ba kwata-kwata. Ibn Al-Jawzi rahimahullah yana ga bai inganta ba, Lajnatud Da'imah lil Buhuth al-Ilmiyyah suna ga bai inganta ba, Shaykh Abu Ishaq Al-Buwayni babban malamin hadisi, shi wanda ake ga shine dalibin Shaykh Al-Albani rahimahullah, babban dalibin sa a duniya a bangaren hadisi, shi ma yana ga bai inganta ba, amma shi Shaykh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah yana ga ya inganta. So wannan duka me yake bayyana mana? Sabanin fahimta na malaman cewa masail da dama akwai wanda suke ba tauqifi bane, masail da dama hukuncin su ba qadi bane, akwai abu da yake qadi, akwai wanda yake fanni. To akwai masail da dama da ba qadi bane, abu qadi Allah dai ne, wannan qadi ne annabi manzon Allah ne, wannan qadi ne qur'ani, maganar Allah ne, shi ya saukar da qur'ani, kuma babu kusuri a qur'ani, wannan qadi ne. Salloli guda biyar, wannan qadi ne, babu musu. Yin aikin haji qadi ne, cire zakka qadi ne, azumin watan ramadana qadi ne, an ce qadi shi ne abun da kwata-kwata babu musu. Abu ya tabbata kowa dole ya amince da haka, dole ya dace ya mai intaki ta sha matsa. Amma akwai masail da kuma suke zanni ne ba qadi ba, shine wani malamin yana kallon kaza ne, shi kuma wani sai ya ce kai ni ina ga kaza ne. Na taɓa ba ku misali, yanzu in na yi rubutu haka daga nan, na yi haka, me na rubuta daga nan? 6 ne, amma daga can fa 9 ne. To akwai masail na addini da yawa, da yadda za ka rubuta 6 daga nan 6 kake gani, wanda ke can sai ya ce 9 ne, kai ka ce 6 ne ya ce 9 ne. To haka akwai masail na addini, haka suke, saboda kowa da bangaren da ya kalle su, da maslahar da ya duba, da alkhairin da ya hanga ga addini, sai yake ga kaza ya dace, wani kuma yana ga kaza ya dace. To da haka na biyu a cikin babi na bakwai shine, inda za a kafa hujja da hadisi ya inganta, amma wajen kafa hujjan sai aka kuskure hukuncin. Malam yace Ibn Qusaymi rahimahullah yace wa kadhalika ayyuban, haka kuma man ya'khudhu bi dalilin dha'ifin min haythu al-istidlal, shine mutumin da zai kafa hujja ya dauki dalili mai rauni a wajen kafa hujja. Ad-dalilu qawi, shi dalilin iya da karfi ya inganta, hadisi ne tabbatacce babu sabani akan ingancinsa. Lakin da sai dai shi min haythu istidlal bihi dha'ifun, sai zama inda kuma ya kafa hujja da hadisin mai rauni ne kafa hujjar sa ba mai inganci ba. Misal ma akhadha ba'd al-ulama min al-hadith aw min hadithi, misalin abin da sashin malamai suka dauka daga hadisin da yace zakatul janin zakatu ummihi. Wannan hadisi iya cikin sunan na Imam Abu Dawud rahimahullah, hadisi ne na 2828. Janin zakatu ummihi, yankan dan tayi da ke cikin uwarsa kamar tinkiya ko akuya, yankansa na a cinaman shine yankan mahaifiyarsa. Wato in an yanka mamar yanka na shari'a wanda ya halatta a cinaman akuya ko tinkiya, to sai hadisi yace wannan yankan da aka mata shine yankan dan da ke cikin da ko ɗan da ke cikin ta. Me muka fahimta da hadisin? Iya nufin idan aka yanka wuyan dabba, to in akwai ɗa a cikin ta, tunda an yanka ta na shari'a, to ɗan shi ma ya yanku za a iya cin namansa. Wannan shi ne asali. Don haka hadisin iya Abu Dawud da hadisi na 2828. Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah a cikin Sahih Abi Dawud ya ce hadisi ne, shi ma da ya tabbatar da hadisi ne mai kyau. Fal ma'ruf inda ahli al-ilmi rahimahumullah,
abin da yake sananne a wurin ma'abota ilimi min hadal hadith min ma'adal hadith daga wannan hadisi din anna ummal janin ita kuwar dan tayi akuya ko tinkiya mai juna biyu da dan dan kusa haifa a cikin ta sai bukata ya kama aka yanka idza zukiyat in an yanka uwar fa inna zakataha zakatul la wannan yankan da aka yi wa mamarsa uwarsa to shi ma ya halattar da namansa ba sai an yanka shi ba la yahtaju ila zakatin idza ukhrija minha ba'da dhabhi in an ciro shi bayan an yanka ta da aka sai da cikin za a gyara nama in an ciro dan dake cikin ta ba sai an yanka shi ba baya bukatar wani yanka li'annahu qad mata saboda Allah ta'ala ya zaga ransa a lokacin da ake yanka ta wala fa'idata la annafiya lil jins ne don haka za ta sa wa abin da ke gaba fataha ne wala fa'idata min tazkiyatihi ba'da mautihi babu fa'idar a kare yanka shi bayan me bayan rasuwar uwarsa wannan shine asalin ma'anar hadisin lakin wa min al-ulama sai dai daga cikin malamai man fahima anna al-murada bihi abin da yake nufi na cewa hadisin yake nufi ai bil hadisi wannan hadisi anna zakatal janin ka zakati ummihi lalle yankan maman sai suka ce yadda aka yanka maman wasu suka fahimta to sai an yanka dan haka maimakon a ce zakatul janin zakatul ummihi in an yanka fatinkiya uwa to da yayin ku sai suka ce abinda hadisi ya nufi inna zakatal janin lalle yankan dan tayi ka zakati ummihi kamar yadda aka yanka uwa din an ciro shi ma sai an yanka shi kaga hadisin ya inganta amma fassara kuma da kuskure su a fahimtar su in an ciro shi bayan an yanka sai an fede kuma shi sai a yanka sai ba a samu sadar ilimi ana yanka abin da yake mushe ne amma sai suka fassara hadisin to kaga anan yana kawo kuskuren fahimta wani zai zaka tambaye shi mu ne muka yanka tinkiya da aka yanka ta sai ya zama akwai da a cikin ta ya zamu yi da dan in ka samu mai fahimtar farko wanda ita ce ingantacce fahimta sai ce ba bukatar ku yanka dan yankan mahaifiyarsa ya fada a kansa shikenan in ka samu mai fahimtar da ce ai inna zakatul jamin ka zakati ummihi hadisin ya Abu Dawud sai ya kafa maka hujja hadisi na 2888 don haka yadda aka yanka uwar shi ma sai an yanka shi haka to kaga nan ma an samu mai sabanin fahimta amma fahimtar farko ita ce mai inganci in an yanka uwa abin da ke cikin ta ya halatta a ci namansa ba sai an kare yanka shi ba mafhum tayyib don haka yace suka ce anna zakatul janin ka zakati ummihi suka ce yankan dan tayi kaman yankan uwar ne takunu bi tafil wa dajai yana faruwa ne da yanka wa dajai sune jugular veins wannan jijiyoyi da suke nan guda biyu da ake hada su a yanka su ake cewa jugular veins yawanci akwai internal akwai external jugular veins akwai internal jugular veins to waɗanda suke nan su ake matsowa sai a kama su a yanka su ne wanda suke cikin makogoro amfanin jugular veins suna daga cikin most important jijiyoyi da ke cikin ɗan adam saboda suna taimakawa ne gudanar jini daga kan mutum zuwa gangarowa wuyansa har zuwa zuciyarsa da ke nan wurin to usually su suke taimakawa wajen tafiyar jini to in an kama su aka yanka su to yana hana tafiya ne na jini flowing na jini daga kai zuwa zuciya to sai zama zuciya sai ta yi ta pumping jinin sai ya zube a wurin sai zama lokacin fita jinin da ke cikin ta bai yawa so suna daga cikin mafi muhimmancin veins da ke cikin dan adam ko dabba to shi yasa ake cewa ana kiran su da wadijan because in wadajain ko wadija guda daya wadajain guda biyu saboda minimum requirement shine a yanka guda biyu tare da hadawa da makogoro sai a hada a yanka wannan shine mafi minimum requirement mafhum tayyib amma wasu malamai suna ga in su bi suka yanku makogoro ko ba dukkan sai yanku ba yana iya wadatarwa mafhum tayyib ma da yace naka fassara su da cewa yadda aka yanka uwa aka za a yanka dan tayi dake cikin tinkiya ko akuya ko saniya ko abin da ya kamata haka suka ce walakin malai yace walakin na haza bahidun wannan fahimta ce da take nesa da gaskiya ba haka bane fassara wallazi yubiduhu annahu la yahsulu inharu dam ba'da al-maut. Abinda ke nuna kuskuren fahimtar su ai shine babu yadda za a yi jini kuma ya fito a cikin yayi flowing din an yanka shi bayan ya riga ya koma ga Allah daga yanka mahaifiyar ba. Ba zai jini yayi flowing ba. Mafhum? Dabbar da take da rai ita ce an yanka jini yake watsuwa. Amma dabbar da ba tare, ai damun jinin ya riga ya tsaya. Movement na jini ya tsaya, haka ba za ka ga jini yana fesuwa ba don ta riga ta mutu. So, veins da ke yawo da jini tun daga brain ya riƙa kawowa zuwa zuciya da makamantan su da duk sun tsaya aiki. Za ka ba yadda za ka samu wannan watsuwan jinin. Mafhum? Tayyib. Ibn Uthaymeen rahimahullah yake cewa wa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi na cewa ma an harar dama. Dukkan abin da ya fararar da jini wa zikra smullahi alai kuma aka ambaci sunan Allah akai fa kul to wannan abin kuna iya cin sa wannan hadisi iya Bukhari hadisi ne na 2498 yace dukkan abin da aka ya zubar da jini an harar dama kaga wannan mutaaddi ne yanka shi da aka yi jini ya zuba wa zikra smullahi alai kuma aka ambaci sunan Allah wannan ya zama kuma mabudin din majhul ne shi aka ambaci sunan Allah fa kulto ku ci wa min al-ma'lum iya daga cikin sanannun abubuwa inji Ibn Uthaymeen rahimahullah annahu la yumkin inharu dam ba'da al-maut ba idan za a yi ruhu jini ya kaiso ya zuba bayan an dabba da ke cikin uwa ta mutu ba zai yi ba saboda yankan da aka yi uwar shi ne yankan da aka yi wa dan da ke cikin ta na akuya ko tinkiya ko saniya mafhum kuma a ka'ida kamar Ibn Uthaymeen ne wannan akwai littafin sa muhimmi ga wanda yake so ya fahimci masalin na yake yake sunan littafin Ahkamul Udhiya waz Zakat wato shi ne hukunce hukuncen udhiya kamar layya da kuma hukunce hukuncen yankan dabba musamman abin da ke da alaka da yankanin mu duba littafin iya da bangare part parts abuwa guda goma ne musamman babi na 9 da na 10 yayi magana na ilimi matuka da gaske akan sharuɗan da ke sa a yanka dabba a ci dabbar ta da wanda bai halatta ba littafin iya da shafi 112 ne gaba ɗayan sa so iya da muhimmanci ga ɗalibin ilimi da ke buƙatar sanin hukunce hukunce ne yanka ya nema hatta a cikin su za ka samu bayani na hukuncin yankan zamani da ake musamman wanda ya rayu a Europe yankan da muke a dan su yin ci ba a can ba haka ake yi ba so wannan iya da muhimmanci ga ɗaliban ilimi da malamai a samu littafin yayi magana na ilimi matuƙa da gaske a ciki ya kawo sharuɗan yanka idan za a yi manya-manya kamar guda biyar na farko gabanin a ci dabba ya ce wanda zai yanka ya zama musulmi ko ba yahude ko ba nasari musulmi ko kuma ahlul kitab waɗannan biyu saboda ya ce idan wannan shi ne sharaɗin farko saboda ƙur'ani ya bayyana hukuncin cin yankansu sannan a yanka ya ce wannan sabon ɗaya daga cikin ukun nan wajibi ne ba musabi bane wajibi ne wanda zai yanka ya zama ɗaya daga cikin waɗannan guda uku ya ƙara da cewa in yaro ya yanka ana iya ci ba sai yaro ba sai wanda ya balaga ne yake yanka ba sannan kuma idan mace ta yi yanka ya alatta duk da mata suna ba su iya yi yawanci amma in mace aka kwantar da rago ta yanka yayi ba sai namiji ba yana halatta mace ta yi sharadi na biyu yace na yin yankan shine fiskantan alqibla amma sai ce fiskantan alqibla a magana mafi inganci ba wajibi bane sai dai kuma kar a kuskura ki fiskantan da gangan fa kawai saboda ka jiga sai domin yanzu tayin ba za mu yanka ba dai bane yadda ka saba ake alqibla ta gaba din yafi dacewa sayyidina umar radiyallahu anhu in an yanka dabba ba ta alqibla ba yana karhanta cin nama wato makaruhi ne ba haramun ba so da ka fiskantan alqibla yace shi ma sharadi ne na biyu amma ba sharadi na wujudi ba ba abadin wajibi ba sai dai na mustahabbi haka aka so a aikata mafu na uku yace ihsani kyautatawa wajen yankawa da yace ihsani kala biyu ne akwai ihsani na wajibi akwai ihsani na kyautatawa na mustahabbi ihsani na wajibi shine in za a yanka a nemi abin da yake zai sauwaka wa dabba kamar wuka karka ce an ce a yanka da komai haka kawai ka zauna ka ce za ka yanka wuyan da dutse kuma dutsen bai da tsini ka ɗauko dutse ka ce da ƙarfi sai ka yanka yace wannan baka kyautata ba wajibi ne a nemi abu wanda yake a kamar wuka da ke da bakin yanka sai ce in aka kaifa wukar sosai don a sawwaka wa dabbar ita, to wannan ihsani ne na mustahabbi. A ƙara kaifa fata duk kaifinta, to mustahabbi ne. Amma yi da abu da zai sawwaka wa dabba wajibi ne. Ai, da hadithin Shaddad ibn Aws na Muslim ko cewa inna Allaha kataba al-ihsana ala kulli shay, fa idza qataltum fa ahsinu al-qitla fa idza dhabhatum فاصل الذبح فليفد احدكم شفرته وليريح ذبيحته. حديث يا مسلم حديث na 1955 sai yin halitta yana cewa Allah ya rubuta ihsani akan komai da komai, koda abu ne ya halatta a kashe na dabba ku kyautata da kisa. In za ku yi yankan dabba yace ku kyautata yanka da yanku ya kai fankarsa dan ya hutar da dabbar da zai yanka. Kisa in ka duba scientifically akwai benefits na irin yanka da muke a musulunci, akwai so many benefits a cikinsa, wanda bari yi magana bayan na kammala sharuɗa guda biyar insha Allah. Na hudu yace shine wani a lokacin da za a yi yankan wajibi ne a kira sunan Allah, ba a barinsa da ganga. Ismullah, bismillah yace wajibi ne, gashi koda cikin Qur'ani sura wace sura? Fakulu mimma dhukira ismullahi alayhi, wani sura ne? An'am, aya ta nawa? 121 ko? Na'am, kaga a nan kiran sunan Allah wajibi ne a ce bismillah. Mafi kankanta bismillah wajibi ne. Yin Allahu akbar, wasu malamai suna ga ba alal wujub, amma ka ce bismillah wajibi ne. Mun samu sharadi nawa? Mun samu sharadi hudu. Sai kuma sharadi na biyar wanne ne? Shine yace wajibi jiniyatu ba. Saboda wannan hadisin ma an harar dama. In aka yanka dabba babu jini, yace a magana mafi inganci kada a ci dabba. Saboda in haru dam fesuwan jini da zubansa ke bayyana cewa an yanka ta da ranta. Shi ne yake bayyana an yanka ta da ranta. Sai ce in haru dam zuban jinin nan wajibi ne. So daga cikin medical benefits da ake iya gani ko scientific benefits na irin yanka na musulunci, kaga na farko kaifa wuka a fai hutar da dabba. Hutar da dabba scientifically ya tabbatar da cewa yana preserving quality na naman dabba. Idan dabba ba ta sha wahala ba a yanka, an fi samun namanta da kyansa da kuma ɗanɗanansa mai kyau. Amma in ta wahala, Ibn Usaymin rahimahullahu ta'ala cikin kitabul Udhiya, wanda littafi mai shafi 115 yace to yana iya affecting nama da. Na biyu, yanka waɗannan wadijai ɗin jugular veins da ake yi guda biyu yana taimakawa in an yanka su yayi maintaining neural connection, wato connection da ke tsakanin brain da kai da zuciya. Yana taimakawa connection ɗin a yi maintaining ɗinsu a hankali har ya fita a jikin dabba ɗin lokacin da ranta ya gama fita. Na uku, yankanta irin yadda addini ya tsara ba tare da an wuce haka ba, yana sa spinal cord ɗin dabban a yanka bai tabu ba. Rashin tabuwar spinal cord ɗin da kuma yana kare ingancin nama. Spinal cord yana da muhimmanci saboda shi ya connect daga sama har ƙasa. Mafhum? Na hudu, yanka ta da abu mai kaifi jinin ya fita lokaci ɗaya, ya fito a jikinta da yawa. Saboda yankawa da gaggawa da abu mai kaifi yana feso jinin, yana rage, yana lowering lactic acid. Lactic acid din yayi yawa a cikin ta jinin ya zauna, to yana bata ingancin nama. Idan ya kuma ya zama dan kadan ne, to ya fi gyara ingancin nama. Mafhum? Tayyib. So kula ga wannan yanka da addini ya karantar, iya da muhimmanci sai a kiyaye. Dabbobin da ake yanka su kenan, akwai wanda suke ruwa wanda kuma ba a ce a yanka ba kaman kifi ko rafuni wanda ake sokewa, to a wurin sokewa ma ana so a samu abu mai tsini don a huta shadda shi ragumin da ake sokewa. Mafhum? Tayyib. Malam yace hadhihi al-asbab allati ahbabtu an unabbiha alaiha annaha kathira ma annaha kathira. Sabubban da ke kawo waɗannan sabani tsakanin malamai da karawa juna ilimi da na so na yi wa'azi aka yace suna da yawan gaske, amma dai kawai na kira guda bakwai ne a cikinsu, ko mu ce guda takwas, saboda a babi na bakwai ya ba da misalai biyu, inda nasi bai inganta ba, na biyu kuma inda ya inganta amma istidlalin na kuskure ne. so da aka ya kawo guda tabbas sabani amma abadi guda bakai don haka yace wannan abubuwan sabanin wa baharun ne la sahila la kaman kogi ne ko tarki ko ocean ko sea wanda ba wanda ya san karshen sa sai Allah yasa a cikin karatu na ita kawo su karin sabubba walakin ba'da hadha kulluhu ma mawqifuna sai dai bayan duk wannan karatun malai yace idan malamai suna ta sabani a fatawa mu me yace mu dauka inji Sheikh Muhammad Salih Al-Faymi rahimahullah wama qultuhu fi awwal al-mawdu' yace abinda na fada a farkon mawdu'i annan nasa lalle mutane bi sababi wasa'il ilam al-masmu'a wal maqru'a wal mar'iyya yace lalle mutane saboda sabubban wasa'il ilam wato media houses irin satellite stations da sauran hanyoyin sadarwa al-masmu'a wanda ake listening da kunne kamar wanda yake na audio wal maqru'a da kuma wanda ake karantawa kamar na internet a text wal mar'iyya da wanda ake gani da ido kamar na television ko na screen na smartphone ko na computer yace wa ikhtilaful ulama aw ikhtilafil mutakallimin fi hadhihi alwasail saru yushakkakuna wa yaquluna man nattabi saboda wannan ya kawo sabanin malamai ko kuma sabanin masu maganganu a cikin sabanin malamai akwai bambanci tsakanin malamai akwai kuma sharhan wanda ba malamai ba akan sabanin malamai duk abin da aka yi na fatawa an ka shiga Facebook ne Twitter ne Instagram ne zaka samu to malamai sun yi wani wurin ma ba malaman bane wanda bai abin shi ma ba malami bane wani ma bai kai da ilimi ba to su kuma awwam sai ta magana akai kowa ya dauki bangare babu hujja ta dalili wani kuma sai ya mai da abin kamar team to ina su wala suke mu su ne na mu duk inda suke ba dalili sai fara hujubi to duk wanda fa ba namu ya dauka ba shi ma dan bid'a ne yanzu shi ma mushriki ne shi ma fatacce ne wani ma yace shi ma fasiki ne bal wani ma yace munafiki ne gabaki daya munafirci akbar ka jingina wa musulmi munafirci in fa kace munafiki akbar kana nufin ba musulmi bane ya shigo musulunci dan ya rusa musuluncin ne shine fasar duk inda ka kalli mai addini kace wannan munafiki ne kuma kana ishara ga akbar kana nufin da amman ba musulmi bane an dauki nauyin sa dan ya shiga addini ya rusa addini ne jama'a wannan maganar karama ne a wurin Allah karamar magana ce a wurin Allah amma saboda rashin ladabin karantarwa da wasu matasan mu marasa ba su samu karatu da ya dace da tarbiyya ta ilimi ba ba su iya gane kalmomin da ake aiki da su a lokacin sabani ba ka san zuciyar mutum ba har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci akan zuciya iya zahiri yake amma abin da ke zuciya sai ce shi bai sani ba idan Annabi sallallahu alaihi wasallam bai san abin da ke zuciya ba ya za a yi wadiyar sani don haka malam yace wannan dalili saru yatashakkakuna wa yaquluna mutane sai ana ta sa musu yawan kokonto su ce man na tabi mu yanzu wa zamu bi ne wata fatawa zamu dauka ne mu a rayuwa don Allah da wanne zamu ci wane ya ce halal wane ya ce haram wane ya ce sunna wane ya ce bid'a wane ya ce imani wane ya ce kafirci wanne zamu bi malam ya ce mutane suka fara a lokacin da yake rasuwar sa ba bai shekara 24 shi ibnu taymiyyah rahimahullah yake wannan magana a lokacin da babu Facebook a nan babu Twitter babu Instagram babu TikTok duk waɗannan wasa'il din ba mu da su to yau inda zai dawo me zai fada Allah ya masa rahama ya gafarta wa Ibnu Usaimin da dukkan sauran magabatan mu sai yace wai takatharatu dhiba'u ala khirashin fama yadri khirashin ma yasidu wannan ya kawo baiti ne takatharatu dhiba'u ala khirashin menene azziba jam'in barewa wato takasarati zibabu barewa sun yi yawa ala khirashi menene khirashi sunan mutum ne a magana mafi inganci suna ne sunan mai farauta ne wato ya fito farauta sai barewa suka yi yawa a kansa ta ko ina barewa ta fito sai ce fa ma yadri khirashin ma yazidu sai shi khirashi ya ce to wannan na fito neman barewa bi uku ga barewa 2000 sun fito to wace barewa kuma zan farauta yanzu sai ya rasa wace zai kama to shine matsalar addini yanzu daga abu ya faru sai ka samu fatawa 30 ko 40 ko 50 sai ka rasa wanne zaka dauka ba ma bambance wace fatawa ce ta fi karfin mutum da sai malamai sun taru an yi zama wace ce bata kai haka ba yanzu na da Sheikh Salih Fawzan al-Fawzan rahimahullah a matsayin muftin am kuma shugaban majalisar kibarin ulama a Saudi Arabia wata matsala ta auku akan irin abin da ke faruwa na sijo da ke faruwa mai kama da suma ko tafiyar hankalin mutum aka tambaye shi yana ta faruwa a Saudi recently akan wannan yake amsa tambayar da yawa daga cikin malaman Saudi a fahimtar su babu faqihi da ya san fiqh a duniya a rayuwar da kamar sa wallahi alim bisawab akan fatawar sa yace a kira lajina a kira majalisar kibarin ulama abu ai fatawa bai wuce kwana uku ba aka kira duk meeting din malaman lajina dan abu ai fatawa akan wannan in mutum ya samu abun ya kai kwanaki in ya farka yayi bai suka ce in ya farka inda hankalinsa ya dade ko sallah ba sai ya rama ba amma ya ji mu tambayar yace me yasa tambayar ta shafi al'umma bai dace na bada fatawa ni kadai ba sai dai a tara dukkan malamai a kowanne a duba kowanne bangaren sai ai fatawa akan wannan ya kira mitin da lajina kusan shine banda zuwa shi da suka yi nasiha da marfatan alkhairi da aka ayyana shi kusan shine mitin na farko akan wannan ita ce babbar matsalar da ba aka kira mutum akan wannan matsalar amma mu a yanzu al'amarin ba haka bane daga abu ya faru mai ilimi zai mai hangenda sa zai fatawa malami zai yi faqihi zai yi dan boko ba da bai karanta addini ba zai yi almaji ne ilimi da bai mai karatun ba zai sai ya zama a ruda mutane kuma ga mu da wani hatsari shine talakawa da ba sa gane waye malami waye ba malami ba shine babbar matsala in ba ka gane wato ka fadi da aiki daka wanne mutum zai dauka shi yasa munasaba da wannan babu da shi a wannan wuri na tunatar da mu ko da wasu kalmomi da nake ga suke da muhimmanci akan abin da ya shafi sabani saboda abin ya kare yawa a Najeriya son rai ya shiga ciki idan abu ya faru ba ma duba matsalar sai mu duba wanda abin ya shafa muna son sa ne ko makiyin mu ne ko muna sadin sa da shi in ana sadin sa da shi sai akai mutum jahannama duk zaton addini da ake sai amanta wanda kuma ake ga ana tare da shi sai a kuma masa kara addini har ga Allah bai yarda da wannan ba shi yasa iya da kyau mu koyi min akhlaqiyatil khilaf wato kyawawan dabi'u da ake iya mu'amalar sabani da su idan abu ya faru yayi dace mu yi wannan al'amura suna da matukar muhimmanci ba zai yi kara din ta maimaita ba amma zan iya ga muku a yanzu dalibin da ya rike wannan ina fatan Allah ta'ala ya sa wannan ya zama sadadin fita daga ishkaliyat matsaloli da yawa da muke shiga na fatawa in dalibi ya rike ina fatan Allah ta'ala ya sa ni da shi ya zama sadadin tsira gare mu na farko abin da yake komai muhimmanci shine al-insaf insafi bisad menene insafi da Hausa shine adalci shi wato ba adalci kadai ba adalci da tausasa shi insafi adalcin magana da tausasawa duk wanda zaka yi hukunci a kansa ko fatawa a kansa ko magana a kansa na farko ka dauka yi masa adalci ko makiyinka ne ko addinin ku ba daya ba ko ba yahude ne ka masa adalci wajibi ne in fatawa zaka yi a kansa ka tausasa a wannan lokacin wajibi ne na uku ma'anan insafi a ciki shine ka maida kanka matakin wanda zaka yi magana a kansa idan wani ne ya hatsari gabanin ka ce Allah ya sa ya kara hatsari ka tuna yau in kai hatsari kana fatan in ka rasu a hatsari a ce Allah ya kara ka da raye a ce kada ka warke ko Allah ya kara in wanda ya rasu ne ka masa insafi ka rika kaddara in kai ne a gurbin sa shin kana so a maka uzuri inda ka kasa ko kuma kana so duk duniya kada kowa ya maka uzuri kullun a insafi shine kai ka kai kanka gurbin da wani ya samu kansa na jarrabawa sai ka masa hukunci irin yadda kake so kai ma a maka idan abin da kai ya faru wannan insafi ba fa mustafi bane wajibi ne Imam al-Bukhari rahimahullah ya ka hadisin insafi mu'allaq in muka duba Ibn Abi Shayba ya ka cikin al-Iman hadisi na 131 yana nan sai suna cewa salasun man jama'a hunna faqad istakmala al-iman ababe guda uku duk wanda ya mallake su wallahi imanin sa ya cika cikcik na farko ka mallaki insafi baka tsanantawa akan wani mutum dan kana gaba da shi ko dan kun saba da shi ka tozarta shi har jahili ya gane ka wuce goda da iri a magana da kake ba daidai ba kar idan zaka yi magana kai ka rika magana da tausayin al'umma da tausayin bayin Allah da jinkai a zuciyarka ba da me ba da manufa ta tozartawa manufa ta a gyara ba ta a bata ba daga cikin fa'idar insafi shine karantar da addini fa burin su a shigo musulunci burin su shine na barai su yawa na banza su zama ɗan kada lokacin da ka rasa insafi wani ya yarda da Qur'ani musulmi ne bawan Allah ne yana da kasawa irin nasa sai yace shi musulmi ne kace kai baka yarda ba shi harbi ne shin kai aikin addini kai ba aikin ka kira mutane ne to ya aka waye gari kuma wani ya kawo kansa kana koransa yace musulmi ne sai kace na amince to da Allah a gyara kaza da kaza a cikin mutunci amma ba fitar da shi shine solution ba karkashin insafi akwai manyan ladabba guda biyar da ya dace mu kiyaye ladabi na farko shine annama sabata bi yaqin la yazulu illa bi yaqin dukkan abun da yaqini ya tabbatar da shi ba a taba kore shi a duniya sai da yaqini malamai suka ce annama sabata lahu aslul islam la yakhruju min alislam illa bi yaqin dukkan wani mutum da muka amince asalinsa musulmi ne ba mu da ikon mu kore shi a musulunci sai ran da muka samu yaqini tabbas ya fita a musulunci idan akwai kofanto duk gangantansa ba ka cire mutum a musulunci dan kofanto sai da yaqini yaqini na farko shine shi da kansa yace shi ba musulmi bane na biyu ko yayi wata magana da zai ce shi qur'anin nan da muka rike bai yarda da shi ba ko yace bai yarda da annabcin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mafhum tayyib ko kuma wani abu na addini in anan ne ko anan yayi in akwai uzuri a ka'idar malamai ba a ce kawai kafiri ne sai a kira shi a aje shi gaban malamai shi yasa tsiye da ake mutum ya wata magana a ce a kira malamai ya zo ya zauna ya maimaita don a bincika a ga shin ya tabbata ya fita ko bai fita ba yana da muhimmanci saboda akwai mawali'ut takfir akwai abin da mutum zai abin da ya kafirci ne amma a wurin Allah shi ba kafiri bane shi aikin kafirci ne amma akwai uzurin da zai hana a kafirta shi duk malaman musulunci sun amince akwai aikin kafirci da mutum zai yi saboda insafi ba a kafirta shi daga cikin dalilai guda biyar da ke hana a kafirta shi na farko akwai aljahal yana son Allah musulmi ne amma jahilci yasa yayi wannan aikin jahilci a inda ya dace yayi uzuri da shi uzuri ne a wurin Allah na biyu akwai alkhata kuskure manufarsa mai kyau ne a wurin aikin sai kuskure to ko aikin kafirci yayi kuskure na hana a kafirta mutum na uku akwai al-ikra tilasta shi akai ba da niyya yayi ba al-ikra yana hana atkafurta mutum na hudu at-ta'wil shi nassi ya rike abin da yake mai muni ne amma har ga Allah aya aka ba shi ko hadisi ko ba su inganta ba ko a kuskure sai ya rike don son Allah zuciyarsa Allah yake so amma abin da aka ba shi na dalilin bai san bai da karfi ba ko ayace aka ba shi wata fasalar ta karkace sai ya dauka sai ya aike da ita bai sani ba wannan yana hana a yi mai yana hana a iya kafurta shi wannan ne na biyar na mun kira jahilci ko mun kira kuskure mun kira tilastawa mun kira me ta'wili sai na biyar wannan ne shubha na iya shiga ciki shine wata shubha ya rike ai Qur'ani yayi magana akan shubha shubha ya rike wato wani shubha abin da yasa masa rudani shi Allah yake nufi addinin yake nufi amma saboda shubhar da aka bashi da ya rike ta tana hana a kafirta shi shi yasa sau da dama in kana son insafi malamin addini ya bambance matsayin mai addini da kuma alƙalin musulunci a kira mutum a tsiye aikin alƙali ne ya tabbata wani ya fita ko bai fita ba amma mai da'awa kyakkyawan zato yake duk mutumin da ba za ka yi kiran a kotu ka ce zo ga shari'ar musulunci bari mu bincike ya fita ko bai fita ba to kai kaffa kaffa wajen hukunci wannan bai hana ayi da'awa ka ce aikin nan kafirci ne aikin nan shirka ne aikin nan sabon Allah ne amma ba iya nufin duk wanda ya aikata kafirci ya zama kafiri ba akwai bambanci tsakanin takfirul mutlaq da takfirul muayyad takfirul mutlaq general kufur kaza kafirci ne wannan Qur'ani ya yi amma ka kira mutum ka ce wane ya kafirta wannan fa shine muayyad malamai suna da tsanani a kansa duk kafircin da aka yi shekara 23 ana saukar da wahayi a Makka da Madina duk irin shaidancin da aka yi wafiyayin halitta irin su Abu Jahal suka yi ta yi duk Qur'ani a 23 years sunan mutum da Allah ya kira ya aibata duka Qur'ani kulli mutum da ne shine tabbadi da abina hadin wa tabba kuma ko Abu Lahabin an kira sunansa ne ba shi kansa ba, sunansa hannunsa aka kira ba a kira shi ba. Duk irin abin da su Abdullahi ibn Ubayy ibn Salul suka yi, irin su Abu Jahal suka yi, duk waɗannan irin su Ka'ab ibn Ashraf duka ba da Allah ya kira sunansa. Saboda me? Dan akwai amanar ladabin karantarwa. Hukunci akan mutane ba namu bane, addini ba mu karanta. A ƙarƙashin insafi akwai hadisi da manzon Allah tsira da abinci tabbata gare shi yake karantar da mu iya da muhimmanci. Ƙarƙashin annan ma sabata bi yake la yuzulu illa bi yake. Annabi tsira da abinci tabbata gare shi yace la yuhafiz ala alwudu illa mu'min. Annabi yace ba mai kiyaye alwala sai mu'min. Hadisi Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah ya inganta a cikin Sahihul Jami, hadisi na 952. Ba wanda zai kiyaye alwala sai mu'mini. Sheikh Al-Islam rahimahullah yana magana akan hadisi yace duk wanda ya alwala mai kyau irin ta musulunci, yayi bismillah, ya wanke hannu, ya kuskura baki, ya sheka ruwa, ya wanke fuska, ya wanke hannu, ya shafa kai da kunne, ya wanke kafarsa yadda addini ya karanta alqur'ani da sunnance, in yace shi musulmi ne yace za mu dauke shi a matsayin musulmi ne, sirrinsa na wurin Allah. Don Annabi ya ce ba me yin alwala ya kiyaye ta sai mu'min. Don haka yace na farko ya zama ya kiyaye alwala yadda shari'a ta karantar, ya wanke komai. Na biyu ya zama iya da kokarin riƙe alwala. Akwai bayan Allah na ƙwarai da in yi azhar zai yi isha da alwala yana ambaton Allah. Akan kuskure daya sai kace shi kafiri ne don Allah ta masa adalci. La yuhafiz ala alwudu illa mu'min. Kullu man tawadda'a bi niyya wa salla bi niyya idha kana alwudu wudu'an sahihan fa huwa muslimun fa sirruhu ila Allah azza wa jalla. A wurin mu musulmi ne. Sirrinsa yake banta ga Allah, ba za mu rubunci a zuciyarsa ba. A zahirinsa muke dauke da shi, abin da ya koyi wallahi bai shafe mu ba. Sharadi na biyu na insafi da yake da muhimmanci mu kiyaye shine annal khata'a fi al-hukm bil iman ahwanu ala Allah min al-khata'a fi al-hukm bil kufr. Yin kuskure wajen kaga wanda ba musulmi ba ka dauka musulmi ne, mu'min, shi yafi sauki a wurin Allah da kai kuskuren kore musulmi a musulunci. Ka je gaba ga Allah da kasawar ka musuluntar da mutum ɗari da ba musulmai ba a kuskure, shi yafi sauki a wurin Allah da ka je ka kafirta musulmi a wurin Allah wanda yake ba kafiri ba ne. Mu duba hadisin Muslim, hadisi na 61. Manzon Allah tsira da aminci safata gare shi yace man qala man da a rajulan bil kufri aw qala adu wallah wa laysa kadhalik faqad hara alayhi ay raja alayhi. Hadisi da 61 musulunci a Muslim. Manzo Allah tsira da aminci safata gare shi yace duk wanda ya kira dan uwansa ya kalle shi yace wani kafiri ne, ko kuma yace wani makiyin Allah ne, sai wannan kalma ta samu wanda aka jefa da kafirci ko da kiyayya ga Allah ba kafirin bane. Annabi yace ta dawo kan wanda ya faɗa. Kana ne da wani kafiri, na farko ka sani ka sake masa matarsa, na biyu ka haramta idan ya rasu a ce Allah ya ji kansa, na uku ka haramta a kai shi makabartan musulmai a binne shi. Duk wannan hukunci hukuncin ka dora a kansa, saboda me? Kawai saboda kyakkyawan mummunan zato a zuciyarka. In ka gaya wani matuƙar shi ba kafirin bane, ka sani ta da kanka. Yanzu musan na fita a masallaci sai na ga mutane da jannabiya za su wuce, sai ce assalamu alaikum ga masallacin, suka ce mu ba musulmai bane, mu ba mu ma da addini. A wurin Allah na yi laifi, na kira su ga sallah na yi sallama, amma da bakin su da suka ce su ba su da addini ba musulmai bane, na yi laifi. Amma sai na ga su ɗari za su zo sai ce mu ba fita da musuluncin ku ba, ku ba musulmai bane. Akwai laifi ko mutum ɗaya ne a cikin su ya zama musulmi ne a wurin Allah? Wallahi akan wannan kalma na iya dawowa kai na da na faɗe ta. Haka rumu a yanzu shine ba ma bambance da awa da alƙalanci, ba aikin mai karantarwa ne alƙalanci ba, aikin mu karantar da mutane ne, sirrin su a wurin Allah. Ba za mu rubuta sunan mutum mu ce kaza a kansa ba, Allah ne ya san sirrin sa. Babu laifi in mun ga yayi kuskure mu yi wa'azi akan kuskuren, wannan daidai ne, a wani wurin ma wajibi ne a yi nasiha akan kuskuren, amma ba a kira mutum ba. Saboda me? Don akwai abin da mutum zai yi na kafirci amma a wurin Allah ba kafiri ba ne. Dan akwai mawani wa takfir, shi yasa Ibn Usaymin rahimahu Allah yace wala yatimmu al-hukmu hatta tajtami kullu shuruti wal mawani tartafi. Haka malamin sa As-Sa'di rahimahullah yana maimaitawa a cikin Abu Yahya.
wannan shine abu na biyu, kai kuskure wajen musuluntar da wanda ba musulmi ba, shi yafi sauki a wurin Allah da ka kore musulmi a cikin addini. Shi yasa za a ga magabatan mu ba su garajin irin sunan wani sumada. Na uku, at-tahaffuf an takfiri fardin bi ainihi aw la'anihi, shine mu rika kiyayewa, mu rika nisanta nuna mutum mu ce kafiri ne, mu nuna shi ko mu kira sunansa ko a sa hotonsa a sikire a ce wani kafiri ne, mu daina yin wannan. Ko da wani ya maka kada kai turons ka ne ba mai karai, la yu'alaju al-khata bil khata, shi addini ba wai na sun mana za mu rama ba ne, mu namu ya rasu sun yi bakar magana ba haka addini yake ba, namu ya rashin lafiya sun aibata shi ba haka addini yake ba. Ko kuma mu ga zaka za suna mana bakar magana addini ba haka bane, addini yana son mu rika saka sharri da alheri, in an mana sharri mu mu alkhairi. Wala tastawi alhasana idfa billati fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun wama yulqaha illa bi hadrati munasura. Fusilat ayatu nawa na 34, 34, 35, har ma ka hada 36. A ka'ida shi ne ka zama a tahaffuz, kar ka kira mutum ka tsine masa, ka kirawa da kai e, ka ce Allah a ce shi. Shi yasa a matsayinmu na kuskure ya ce faruwa na yi da anta, bare da nazo tafsiri ko bare da warware, saboda ba wahayi ake mana ba, in mun yi kuskure mu damu warware. Akwai tayin da mun la'anci wasu mutane daga bayan muka gane kuskure, a nan da zauna na ce kuskure saboda ba a yin sa, babu laifi ka ce mai aiki kaza Allah ya la'ance shi, da bambanci da kiran sunan wani kalanta, in mai aikin ka kira daidai ne amma kar ka kira wanan kai, musamman wanda yake da awata addini ko yake shi musulmi ne. Haka ba a takfir bi ainihi, ka kalli idan mutum ka ce shi kafiri ne ko ka la'ance shi. At-tahaffuz, Shaykhul Islam rahimahullah in muka duba majmu'ul fata yayi maganar nan a mujalladi na 23 namba na 348, yana magana akan Imam Ahmad, yace kana Imam Ahmad ibn Hanbal yukaffiru maqalat al-jahmiyya wa yukaffir man yaqul inna al-qur'ana makhluq wa ma'a dhalik lam yukaffir ahadan minhum bi aynihi lal ma'mun wa la siwa bal kana yad'u lahu wa yastaghfir lahu. Yana cewa Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah yana kafirta maganganun jahiliya, musamman irin mu'tazilati da suke ga Qur'ani makhluki ne, yana da wannan fahimta Imam Muhammad. A zamanin sa an yi gwarazan da suka assasa wannan fahimta, irin wanda ake ce masa Al-Ma'mun, Abul Abbas Muhammad ibn Harun Al-Ma'mun, shine mihina ta Imam Ahmad ibn Hanbal, wanda ya ta masa azaba sai ya ce Qur'ani makhluki ne, amma da ya rasu Imam Ahmad ibn Hanbal bai kafirta shi ba, tare da cewa ya kafirta maganganun sa. Saboda me? Saboda akwai mawali'ut takfir, lam yukaffirhu, lam yukaffir ahadan minhum bi ainihi lal ma'mun wa la siwa, bai yi wa ma'mun ba, hatta al mu'tasim da yazo bayan sa, sarakunan Abbasiyya ne, sarki na 7 da na 8, bai kafirta su ba. A magana mafi inganci bai kafirta su ba. Yukaffiru maqalat al jami'a wa ma'a dhalik lam yukaffir ahadan minhum bi ainihi, bai kallon su yace kai kafiri, sai dai kafirta abinda aka faɗa ko aka aikata. So abinda babu gane shine ba a hada hukuncin daya, me dalili gabanin ka gane wani kafiri ne, akwai bukatar sai ka shiga zuciyarsa ka gani, in ba ka da ikon shiga zuciya ka gani to ka bari sai lokacin da ya fada da kansa yayi da'awa, shine amfanin kai mutum gaban alkali ko najina ta shura a ce zo ka kare abinda ka fada, a cisiye shi dan a tabbatar abinda yayin kafircin ne ko bai, a masa tambaye duk a gane. In akwai ba kafirci bane ana ganin sa musulunci, a ce doka da ka kara ga matsayin addini akai. In ba aka manzo Allah da kansa yace inni lam umar an anquba an qulubin nas wa an ashqa butunakum, hadisin iya Muslim hadisi na 1064, manzo Allah yace ni Allah bai umurce ni ba umurce ni in rika shiga zukatan mutane ina sanin me suka boye a zuciya ba, kuma ni ba umurce ni na rika shiga cikin su ina fasa cikin su me suka boye ba, ba wanda ya san me nace a ciki na fito nan wurin. Annabi ya ce Allah bai umurtan bincikan zukata ba, abinda yake shine zahirin kai yake dubawa. In kai da awar musulunci ya ce kai musulmi ne, in kai da awar kafirci a barka a kafircin ka, amma shiga zuciya ba ta sa ba ce. Shi sa a ka'ida sai kai aiki da abinda ya bayyana, in laifi mutun yayi kai wa'azi akan laifin,
da bayyana kafircin aikin da duk abin da ya dace, amma ba shi ba, dan me? Dan akwai mawali da takfir, kuma baka tantance shiriya da wannan uzurin ko bai da shi ba. Na hudu daga cikin al'amura da ke da muhimmanci shine la ta'zim fi masailil ijtihad. Ba buƙatar zulubi ko kaurecewa juna a cikin matsaloli na ijtihadi. Wani ijtihadi ya fahimtar sa kaza ne ijtihadi. Dukkan matsalan ijtihadi idan mutum ilimin sa ya kai yayi malami ne babbe ijtihadi. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ba a kafurta shi akan wannan, balma ba a kaurece masa, ana ci gaba da mu'amala da shi. Yana faɗa cikin Majmu'ul Fatawa volume na 13 number na 125 yana cewa inna mazhab ahli sunna lalle matahiya ta wadanda suka fahimci sunna la yarawna ta'siman liman ijtahad fi almasail kulliha min dun tafriq bayna al-usul wal usul. Matsayar wadanda suka fahimci sunna a duniya shine ba sa gazubi ga wanda yake ijtihadi akan wata matsala a duniya, koda matsalar ta shafi aqida da tauhidi da kowalinta. Yace duk wanda ilimin sa yake yayi ijtihadi, yayi ijtihadi, to matsayarsa shine dayan biyu. In ya dace a ijtihadin ladan sa biyu, in ya kuskure ladan sa daya, ka duba Majmu'ul Fatawa volume na 13. Yace ba ma daukan cewa wai zulubi yayi, in ijtihadi yayi ko kuskure ne lada da yake da shi a wurin Allah. A yau yaro karami da bai wuce shekara 30 ba zai tsine wa kakanninsa akan matsalar addini, kuma bai san hujjar su ba, shi ma yana ga ya zama malami. Yawan gaggawar kafurta mutane shine irin aqidar Khawarij da muka yi ta yaka da ta haifar mana da harantar da karatun boko da aikin gwamnati. Tun 2001 muke fama da masu aqidar, ba wai 2006 ko 7 ko 8 ko 9 da ranar yau ba sani ba. 2009 aka fara 24 years. Wanda suka zo da aqidar da irin wannan dabi'a ne na al-hukmu 'alal qulub, ayi ta hukunci akan zukatan mutane. Wane ya ce wane munafiki ne? Wane kafiri ne? Haka ake hukunci a zuciya. Shi yasa Sheikh Abdul Nasir Abdul Karim Al-Akal cikin tafsir sa na Al-Khawarij yace hukunci akan zukatan mutane aqidar Khawarij. Kuma fa duk illar Khawarij da suka kashe har irin Usman ibn Affan saboda adalcin musulunci. Annabi ya kafirta su? Sayyidina Ali ya kafirta su? Bai yi ba, sai yace ikhwanuna bazaw alayka. Saboda tsoron kafirtawa duk abin da suka yi, wallahi yake. In an ce kafiri sai ce minal kufri farq. Ai daga kafirci su gudu. Suna fa kashe sahabbai, amma gagar kallon sai ce kafirai. Sun yi tawili a Qur'ani, Ibn Abbas yaje yi debate da su ya kore su, amma duk da haka sahabbai sun ci kafirta su. Dan me? Dan tsoron kafirtawa. So zaka a ka'ida ba a hijiran, ba a kaurecewa juna akan ijtihadi. Wanda ya dace ladan sa biyu, wanda bai dace ba ladan sa daya. Na biyar adamu ta'assub. Ba a ta'assubanci a addini, ko kai ta'assubanci da wani maliminka ko da wani lidanka ko da mentor, a'a, ita a musulunci gaskiya ake nema, wanda ya zo da gaskiya a ɗauka. Kuma in za ka so mutum, ka so shi daidai na shari'a. In za ka ƙi mutum, ka ƙi shi daidai na shari'a. Hatsarin da muke cikin shi ne ƙiyayya tana yawa har ta wuce mizanin shari'a. Shari'a ƙiyayya tana yawa. In ba ka da abu da ka da alheri ka yi shiru ma, a komai ne sai ba da alheri da zafara sai ka yi shiru, ba kowace matsala ne sai ka yi magana a kanta ba, ka hakura. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ga shi dan mawquf a wani wuri ma marfu'i ne kamar a sunan Tirmidhi rahimahullah, hadisi na 1955 cewa ya zo mawquf da kuma marfu' cewa ahabi habibaka haunan ma asa ayyakuna baghibaka yawman ma wa aqdir baghibaka haunan ma asa ayyakuna habibaka haunan ma. Idan zaka so masoyinka ka so shi kiyaye da shari'a ta karanta, wata rana in kai wa hasi zama maki. In zaka ki wani ka ki shi dan daidai, saboda mai akwai tsammanin wata rana Allah zai mai da shi masoyi. Kada mu yi ta'assubanci yasa mu rika maganganun da suka wuce iyaka a wajen yabo ko a wurin aibatawa da zagi, dukkanin su ba daidai ba. Wani mutum ya kalli Imamu Bayrasul Imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah yake cewa nazratun, yace nazratun inda Ahmad ta'jilu ibadatan indana. Idan Ahmad ya kalli mutum mu a wurin mu ibada ce da zaka yi, wani ma ce ibadar shekara. Sai Imamu Zahabi rahimahullah yayi magana na guduwi wuce gona da dini, yace Imamu Ahmad ibn Hanbal bawan Allah ne, amma bakin da aka ce kallon sa ibada ce mai zaman kanta. Waɗannan da suke da guluwi, lokacin rasuwar Fashek bin Basri wala akwanda sun tsine masa da wannan ina da littafin cewa suke fulanun ma ta fa ila jahannama wa bi isal masir haka sabaraka kuma suna da awar sunna fulanun ma ta fa ila jahannama wa bi isal masir suka ce fulanun kafir fulanun munharib fulanun muftaki fulanun ma ta fa ila jahannama wa bi isal masir وقد تقال هذه الكلمة في حق إمام عظيم أو داعية صادق والله عظيمه ولا نزكي على الله أحدا أما كأكي فدا وسمع سلسلة وزوجة شيخ ابن عثيمين شيخ بن باز هو الجماعة إن شئت فان ألباني وتو شيخ بن باز شيني جماعة شيني قدوة إن بابا شيبة ألباني أنا ما معلوز كتي وانا ما قلوين wancan da suka yi la'anta suka ce jahannama guluwi ne wanda suka ce dukkan jama'a kan wannan ta kare su ma guluwi ne wannan guluwin aibatawa wannan guluwin zaki so a kage da bukoyi insafi babu ta'assubacci ita gaskiya sunan ta gaskiya ce mu a mu'amalanci mutane yadda muke so a mu'amalanci mu addinin nan na Allah ne kiran mutane muke so su shigo ba mu kore su ba to mu kira su mu amince ku shi musulmai ne mu yi aiki da zahirin su mu gyara musu kurakuran su الله تعالى تصاب وجه لا فيها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت